kadar jifan wani da laifin jingina ma wani laifin da bai ji ba bai gani ba idan jira suna kadar idan ka ce wani fasiki ne alhali ko ba fasiki ba ne kada ka yi mata kadar idan ka ce wani masanaci ne idan ka ce wani farawo idan ka ce wani manemin maza ne da sauran dangin barna ana kira shi da suna kadar duk kuma ya kasu kashi biyu kashi na farko kazafin da yake akwai haddi a cikin wanda shi ne malam ya kulla babi domin sa kashi na biyu kazafin da babu haddi a kansa to amma alƙali na da damar ɗaukar mataki na nagartarwa kazafin da yake akwai haddi a kan mutum shi ne ka jefi mutum da cewa ya yi zina ko ka jefe shi da cewa ya yi luwaɗi ko ka kore dangantakarka daga wurin mahaifin sannan ne cewa wane ne mahaifin wane sai ka zo ka ce ai wane ba shi ne babansa ba a ce wane ne babansa ka ce ai ba ya da uba kaga ka kore masa mahaifi to kaga a nan gurin kowane ɗaya cikin waɗannan al'amura danganawa wane cewa mazinaci ne ko wance mazinaci ya ce kore wane daga wane ko kuma jingina ma wane cewa ai manemin maza ne akwai bukatar ka kawo shaidu guda hudu in ba ka kawo shaida guda hudu ba akan da'awarka to kayi kazafi kenan yana da dama ya kai ka tsara kotu idan aka tabbatar maka da laifinka ai maka bulalar amma idan ka ce wani barawo ne kaga sata daban take da zina idan ka ce wani mashayi ne kaga shingiya daban yake da zina ka yi masa kazafi amma ba irin kazafin da ake yin haddi ba sai dai idan ya sai ka kara kotu ka kasa tabbatar da laifinsa ta hanyar shaidu biyu to abinda ke kanka shi ne wato alƙali zai sa a maka bulala 80 zai nazartar da kai amma ba zai maka haddi na bulala 80 ba ina ba don fahimta da haka babi ne da yake magana dangane da haddin kazafi an Aisha ta radiyallahu anha qalat lamma nazala uzri qama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ala al-minbar fa zakara zalika wa tala al-qur'an فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري عائشة التي قالت أدريتا تتي لما نزل أزري لوك تند أزرينا يسوك معنى آيو يندكي نونا وركا تادق أبند أكدين جناب النزنا دسك سوكا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر من ذن الله قيتا سيدي يهو منبري فذكر ذلك يأنبتهك وتل القرآن يكرنك القرآن معنى يكرنك وطنن آيوي جزكي نونك سوا أبند أكدين جنام سوا نايزن كريا أكيد باين يكرنك سكوا ياجي فلما نزل يا إندي سوكدك كم منبري amara bi rajulaini sai yayi umarni a kamo mutane guda biyu cikin musulmai waɗanda suka tsoma bakinsu wajen jingina wannan laifi ko kuma wajen yayata labarin wamra'atin tare da wata mace guda ɗaya faduribul hadda dukkaninsu aka yi musu bulala da haddi mutanen nan guda biyu shine Hassan bin Sabit da kuma Mifsah ibn Butasa matar kuma ita ce Hamna bintu Ja'ash waɗannan suna cikin sahabbai guda uku Hassan ibn Sabit da kuma Mifsah ibn Utasa da kuma Hamna bintu Ja'ash laifin su shine an jingina ma Aisha laifin cewa ta yi zina su kuma suka rinka yayata labarin sai kun ji an ce ta yi zina sai ya kasance suna cikin waɗanda suke sun yi mata kage kenan aka ga masu aka yi musu bulala 80 amma wanda shine ya yaɗa labarin ya ƙabo jingina ma Aisha shine Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, shi ba ya masa haddi ba, an gane shi sai ranar tashin kiyama ya karbi kayan su cikakke ba rigi, li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, ranar tashin kiyama za a tuka masa mudu yadda ya dace. Shi yasa Allah ya ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الذي تولى كبره شيني عبد الله بن ابي بن سلول شيني فدوكن كسي كسو مي دوكا لدين جنا ما عائشه تيوا تايدا حديثن دي كنتي wannan kisa yana da tsawo kwarai da gaske sai dai mu kawo shi a hausance kuma a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin da ake kira ghazwatu bani al-mustalaq sai ya yada zango a wani wuri da ya yada zango don a huta. Ummuna Aisha sai wata bukata ta kama ta dan adam sai ta kewaya ta fita daga cikin ayarin jama'a ba a sani ba, da manzon Allah ya zo sai ya yi kela cewa a tashi a tafi ba tare da an san Aisha ta fice ba ta wajen ba. A wannan lokaci mata ana daukan su ne cikin haudari, wato wani daki da ake na katakwaye a sanya gashi a lallabe shi da shi mata su shiga ciki sai a dauke shi sai a dora a bayan rabu. Da sahabbai suka zo suka daga wannan haudar tsammanin su Aisha na ciki tunda lokacin tana yarinya, ba su iya bambance nauyin haudar din, suka kinkime shi suka dora a bayan rakumi aka tafi. Bayan an riga an tafi an yi nisa, ummuna Aisha ta zo sai ta kori babu kowa, an riga an tafi. Gashi tafiya ce cikin sahara, gashi mace ita kadai babu yadda zata, sai ta ce to mafi kyau shine in tsaya a nan gurin, ila in sun je masauki na gaba aka bincika ba aka neme ni ba a nan, nan za a fara dawowa inda aka bar ni, amma da zan in bar nan in ba su wahala da yawa, ko kuma ana neman juna ne ina neman su suna nema na. Sai ta zauna a nan inda tana zaune har barci ya dauke ta. To shi kuma Safwan ibn Mu'attil wani sahabi ne, shi kuma a masaukin da yake kafin wannan dabbar su ta faka, da haka ya nemi izinin manzon Allah ya tafi neman raƙuminsa. Da yana neman raƙuminsa ya biyo sawu yana ta tafiya sai ya zo wannan masauki inda aka faɗa mu da Aisha. Da ya zo ya soye ganta tana barci, fuskar tana buɗe, ya shaida ta don ya san ta tun kafin a saukar da ayoyin hijabi. Ganin ta ke da wuya sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faɗin kalmar nan da ya sai Aisha ta farka, shi kuma sai ya juya baya sai ya tafi can gindin wata bishiya ya zauna ya kwantar da raƙuminsa, ma'ana ishara gare ta cewa ki gama abinda shi ke zo ki hau raƙumi dai in ja raƙumin. Ya gurfanar da raƙuminsa ya juya baya bai ma kalli inda take ba, ya bar ratan lokacin da ya kamata a ce yanzu ta gama kintsa jikinta ta zo ta hau raƙumi, bai yi magana ba, da baya ya zo ya kama raƙumin ya dai. Aisha na haikar raƙumin, shi bai mata magana ba, ita ba ta yi mata magana ba, bai ce ya aka barki ba, ita goma ta ciyo ita zaba ka same ni ba, ba wanda yawa kowa magana cikin su, har aka zo masauki na gaba aka samu manzon Allah da sauransa. Abdullahi bin Ubayy bin Salul yana ganin su sai ce aha, dama hada baki suka yi. Sai ya fara kunkuru ne, ya fada wannan, ka san yadda gulma take, wannan ya fada wannan, wannan ya fada wannan, tun abun bai fito ba har zai fito daga baya. Aka yi ta Madina cikin wannan yanayi, sai aka yi ta labari da yawo a cikin gari, labari na yaduwa kamar wuta cikin gulu, har ya kawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya samu damuwa, matukar damuwa, yarsa yadda zai fuskanci wannan matsala, matarsa a ce ka aikata kaza, sai ya fara tuntuɓar sahabbansa ya tuntuɓa wannan yaya gafa abin da aka ce Aisha ta yi zai zan yi. Wani ya ce to manzon Allah iyalinka dai kai dai ka rike iyalinka don baka san me ake cikewa, ka dai ƙara bincike a dai ƙara cikewa. Ya zai tuntuɓa wannan gafa abin da cikin manyan sahabbai gafa abin da aka ce Aisha ta yi zan yi, sai haba manzon Allah, Allah ya halatta maka mata da yawa banda ita, in ka ga dama ka iya sakin ta ka hulwata. Duk a cikin wannan labari ummuna Aisha ba su samu labari sai da karshe sai ji labari. Da ta ji labari kuma ta kalli cewa manzon Allah ya samu kansa cikin shakku, dan bai karyata ababen da ake kawo masa karyatawa ta gaba ɗaya ba, abin yana tasiri tattare da shi, sai ta samu damuwa, matukar damuwa. Da haka sai ta nemi izini ta ce za ta koma gida, za ta je gida ba ta da lafiya, dan har rashin lafiya ta kama ta a wannan saboda damuwa. ta zai tuntuɓi iyayenta ta samu cewa su ma labari ya je musu suna cikin damuwa. A haka ta kwanta kwanaki tana jiya, manzon Allah na cikin damuwa, sayyidina Abubakar na cikin damuwa, ita Aisha na cikin damuwa, sauran mummune kuma sun ga annabi ya damu, su ma sun damu, munafukai ko sun samu abin sai ya haɗa wa ciki. An ga abin da ya faru, sasan mutane na da saurin yaɗa sharri sama da yaɗa alkhairi. To a cikin irin wannan hali har wato ainihin sayyidina Abubakar ko shi ko manzon Allah daidai yake ci da Aisha, idan har kin tabbatar kin yi wannan laifi ku faɗi gaskiya ku roki Allah ya tuna, idan ko biki ba ku ki faɗa mana gaskiya. Ta ce to ni yanzu ne zan ce muku, in ma har wai a cikin ku yanzu akwai mai shakkar na yi ko ban yi ba, ta ce babu abin da zan yi muku illa in miƙa al'amari na zuwa ga Ubangiji, Ubangiji shi zai warware matsala. Manzo Allah yana zuwa duba ta lokaci bayan lokaci, sai da ta kai saboda damuwa ma idan ya zo ma baya shiga ɗakin da take, sai dai tambayi iyayenta ya ce yaya ƴarku ta kwana da ita, kuma tana jin manzon Allah ya zo, a ce ya zo ya tafi irin yadda yake ƙaunar ta take ƙaunar shi, amma ko ɗakin bai shigo ba har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayoyi, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm, har zuwa ƙarshen aya ta 10, innal ladzina yuhibbuna an tafi'a al-fahisha alladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa laula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim, zuwa wannan aya ta 10 wanda suke nuna warakar Aisha cewa waɗanda suka faɗo wannan zance ƙarya suke masa, kuma lalle waɗanda suka yaɗa zancen waɗansu ne daga cikin ku ko mummune, amma kar ku yi tsammani sharri ne, alkhairi ne, dan alal aqalli ya ɗaukaka matsayin Aisha a ce duk duniya ta kasu kashi biyu, in ma dai mai zarginta in ma wanda ya yi shakka shi bai kore ba kuma shi bai tabbatar ba, amma Ubangiji ya saukar da ayoyi ya ce ƙarya aka yi mata, wannan ba ƙaramin matsayi ba ne ba, babbar daraja ce ga ummu na Aisha a ce waɗannan ayoyi sun sauka da wuta. Lokacin da kuma wani abin sha'awa da mamaki shi ne, lokacin da ayoyin za su sauka manzon Allah ya zo duba ta, ya zo kenan ya gama tambayar ya yarku ta kwanan da jiki, an ce da sauki kamar zai fita yana gefe guda. Aisha ta ce sai na ga ya canja yanayin, ya canja sai na ga gumi na kariyo masa, ta ce sai na tabbatar cewa wahayi ake saukar masa, tace amma ban taba tsammanin ayoyin da za a saukar masa za su shafe ni ba, dan ina ganin ni na kai matsayin Allah ya saukar da wahayi saboda ni. A lokacin fa bata wuce shekaru 15 ba a duniya, bata kai ma 15 ba, 13 14 wannan tsakanin take, ina kai matsayin za a saukar da wahayi saboda ni. Tace da aka saukar masa sai ya zo ya karanta ayoyin, sai mahaifiyarta ta ce ta ciki zai ki wurin mijinki kuma ki gode masa, ta ce dan me zan gode masa, Ubangiji na zan gode ya ba shi. To kun fahimci dai kisar a julata ko hadisin na da tsawo, wannan ba shi ne duka hoton kisar ba, amma dai mafi mahimmancin bangalori na kisar kenan. To shi ne take cewa lamma nazala uzuri, lokacin da uzuri na ya sauka, wato ayoyin da suke nuna warakata, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القران الى اخر الحديث.
ان بيدا
da haka sai aka kama waɗannan mutane guda uku aka yi musu haddi kamar yadda muka ambaci sunayen su. An ce akwai mota mai lamba 556 kuma darazo, lambar darazo sai Allah ya je ya dan kawar da ita daga kan hanya dan ta tsare hanya. Ta tsare kofar wani gida ko masu gidan suna so su ta yi fakin a kofar gida, mai wannan motar lambar darzo 556 tare da fatan yaji. To waɗannan mutane Hassan ibn Sabit da Mistah ibn Usata da kuma Hamna ibn Jahash, Hamna bintu Jahash, haddin nan da aka yanke musu wato ya tsarkake su kenan daga wannan abu da suka yi na sa yawo dangane da abin da shafi ummu na Aisha na tofa wata magana. Ina fata an fahimta, shi yasa waɗanda suka so ma su kushe su ko su zarge su daga baya, Allah ya riga ya toshe kofar a zarge su. Domin shi Mustafa ibn Usafa akwai bangaren dangantaka tsakaninsa da Abubakar, wanda Abubakar ya bashi kuɗi na jari yana gudanar da harkokin kasuwanci a da kafin wannan abu ya faru. Da abin ya faru, Mustafa ya sa baki, aya ta sauka ta wanke Aisha ta bata yi ba, sai sayyidina Abubakar ne mai kwace jarinsa tare da alƙawarin nan gaba zan ƙara baka komai mutun da ka abin nan ciyar. Sai Allah ya saukar da aya kuma aka ce Abubakar ba haka ake ba. Wala ya'tali ulul fadl minkum wassati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Aka ce kada ma abuta falala, kaga shi ma Abubakar ya samu matsayi, kada ma abuta yalwa masu kuɗi, kaga da shedar Qur'ani Abubakar mai kuɗi ne. Wala ya'tali ulul fadl minkum wassati masu falala da yalwar cikinku kar su yi rantsuwa an yi utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin, cewa ba za su ƙara bayar da duke su ba ga danginsu na kusa da kuma al muhajirun da kuma talakawa. Wal ya'fu wal yasfu, sai afuwa sai rangwame. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so Allah ya gafarta muku? Abubakar ya ce wallahi ina so Allah ya gafarta, wallahi ina so Allah ya gafarta. Da haka ya ci gaba da bashi abin da ya saba, shikenan magana ta riga ta wuce. An gane ko? Wato kaga kenan ayyukan da suka yi na hijira, saban da suka yi daga baya, baya kankare hijira din. Shine abin da Ibn Kathir yayi istinbatin sa, yace gashi sun yi hijira daga ba, sannan bayan sun yi hijira sai suka zo suka yi aiki na sako, shine kazafi. Dan a nuna kazafin nan bai kankare hijira ba, da aka kawo ayar sai aka ambace su da masu hijira. Wala ya'tali ulul fadl minkum wassa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Har yanzu hijira tana nan, kazafin bai goye ta ba. Ina fata an fahimta. Wato kenan duk wani abu da masu bin tabarki na shi'anci za su bi, su ɗauki wani laifi na sahabi, su ce ai in ma da mutumin kirki ne to gaji ya wani abu, wannan ya rushe aikinsa na baya, kaga Qur'ani na ƙaryata. Ina fatan kun fahimta. Wa an Anas bin Malik qala أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وأن حديث أنكر أودك أنا سام مالك الله تقال الداء بريتي يتي أول لعان كان في الإسلام farkon li'ani da ya fara kasancewa cikin musulunci, anna Shariq ibn Sahma, wani mutum mai suna Shariq ibn Sahma, kazafahu Hilal ibn Umayya bimra'atihi, wani mutum mai suna Hilal ibn Umayya ya zarge shi cewa ya nemi matarsa. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah ya ce da shi Hilal ibn Umayya al-bayyinata, ma'ana hatil bayyinata, kawo shaidarka, wa illa in ko ba haka ba fa haddun fi zahari, riya haddi zai sauka a gadon bayanka bulala 80. Kawo shaida, ina da mun karanta hadisin sa baya a babul li'ani in muku manta ba, wanda yazo yayi li'ani matarsa ma ta yi abin da ya faru. To wannan shine farkon li'ani cikin musulunci. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بخاري يرويته نحوه كتم كتم صح سكن شيء مثله إذن أبن دا كفتا دا أبن دا يقبات دي دي ودي دا تتي سكن شيء نحوه إذن أبن دا كفتا دا وان دا يقبات لفظا سنشابا بان أمام أنا ديت سيأتي قال فلان نحو ما قال فلان وان يافئي kwatankwacin abin da wane ya faɗa, ma'ana sun yi tarayya wajen ma'ana amma lafazin daban-daban amma ma'ana tana zama ɗaya. Amma idan ce qala fulan misla ma qala fulan, ma'ana abin da ya faɗa shi ka faɗa daidai wa daida, shine abin da ke kira da almisliya. Amma idan ce nahwu, to ana nufin kwatankwacin sa kamar yayi kama da shi. Wa an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف
إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه وانا حديثي أنكر أودك عبد الله بن عامر بن ربيعة يكيتي ولقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان نارسكي حليفان سن أبو بكر ده حليفان سن عمر ده حليفان سن عثمان رضي الله تعالى عنهم الله يدرسوا قبضها ومن بعدهم كي نارسكي قمنتهم ودن دسكي باينسما كاوي زوا يو رانا ديكي ونما قناكينا yace falam arahum yadribuna almamlukati alqazf ban taba ganin wani daga cikin su ya daki bawa a cikin lamarin qazafi ba illa 40 sai bulala 40 ma'ana idan da yayi qazafi sai a masa bulala nawa idan bawa yayi kuma sai a masa bulala 40 da Abubakar da Umar da Usman da sauran waɗanda suka biyo bayan su haka suka rinka yi inji wannan mutum mai suna Abdurrahman ibn Rabi'a bin Amir ibn Rabi'a wannan ko shi da shi da nasu alqurani tunda dai Allah ya fa alaihin na nisfu ma'al muhsanati bayi idan sun yi abu za a yi musu rabin abin da ake wada in za a yi musu uku ba ma'ana inda saurayi mazanati in da ne za a yi masa bulala 100 to in bawa ne za a yi masa bulala 50 kenan to kamar nan gurin yadda in da yayi kazafi za a yi masa bulala 80 in bawa ne za a yi masa bulala 40 dan nasin qur'ani yake 40 walladina yarmuna muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه وعن حديث أن كربو دك أبو هريرة الله تقال الدعا قريسي yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qazafa mamlukahu dukkan wanda yayi qazafi ga bawansa kana da bawa sai kai masa qazafi yayi zina ko kana da baiwa kai masa qazafin tayi zina yuqamu alaihi alhadd yawm alqiyama za a tsayawa da mutun haddi ne a ranar tashin kiyama ba anan ba illa an yakuna kama qala sai fa in ya kasance kamar yadda ka faɗa ne abinda wannan ke nunawa wanda zaka yi wa qazafi idan ya zanto bawanka ne to alkali ba zai iya maka haddi a nan ba na gulala 80 a gidan duniya babu haddi a kanka don wanda kai wa kasafin mene ne bawanka ne mallakarka ne amma don a nuna maka ko da bawanka ne yi masa kasafi bai dace ba sai manzon Allah ya razanar da kai da cewa in kai wa bawanka kasafi to a kiyama za a tsayar maka da haddi to kaga a wurin mutum mai hankali da haddi na kiyama da haddi na nan wanne yafi sauki garin nan gurin kenan to kaga a ciki akwai razanarsuwa akwai firgitarsuwa cewa bai dace ba ko da bawanka ka ce za ka yi masa ƙarfi ko da ko babu haddi a nan gidan duniya an gane ko to wanda aka fita abin da ya shafi ƙarfi kenan wato kuma shi ƙarfi ba da zarar mutum ya yi ƙarfi wani ake kama sa ya masa haddi sai in wanda aka yi wa ƙarfi ya kai ƙara kotu idan ya je ya kai ƙara kotu cewa wani ya mun kasafin kaza sai alkali ya neme ka da shaidu in ka kasa ba da shaidu sai a yi maka bulala amma in bai kai ƙara kotu ba alkali da kansa ko da ya wuce ya ji kana yawa wani kasafi baya da ikon ya kama ka shi da kansa ya maka hukunci yana jira dai a kotu sai an kawo ka kana da dama ka yafe yau mutum kafin a je kotu amma in an riga an je kotu to ba maganar yafe karka je wurin alkali ka ce wani ya mun kasafi a kirawa shi a yi bincike a tabbatar da laifinsa ana shirin za a yi bulala sai ka ce to amma na yafe alkali zai ce wannan kafin a zo nan kenan amma tun da ka kawo nan wurin sai an yi ba maganar yafewa kafin a je kotu an gane ko kafin a je kotu kana da dama ka yafewa mutum babu haddi sariqa babin da yake magana dangane da haddi na sata as-sariqa tare da yawa ra'un din nan kasra fi'ilin madhi din sa saraqa مضارئ يسرق سرق يسرق سرقة وسرقا وتساتك إذا أنت السرقة على ربتي أخذ الشيء في حيلة وخفاء كتوكر أبو تهنير دبارة كما أبوي تنكي كلا السرقة على ربتي دو أبن كتوكر أبوي duk abin da ka dauka da dabara don kar a gane ka to shine ake kira wato abin nan sarika. An fahimta ku? To amma a shari'ance idan an ce as-sarika ana nufin akhdhu malin muhtaram li ghayrihi min hirzi mislihi la shubhata lahu fihi ala wajhi al-ikhtifa. Wato mutum ya dauki malin muhtaram, dukiya mai kima, kaga an ce dukiya sannan sai aka ce mai kima, daukar dukiya wadda take da kima li ghayrihi wadda ba tashi ba shi wanda ya dauka din, min hirzi mislihi kuma ya dauke ta a ma'ajiyarta, a taskarta, a inda aka katangance ta yaje ya dauko, la shubhata lahu fihi kuma babu wata shubha wajen daukar, ala wajhi al-iktifa a boye ya dauka. Kaji kenan a cikin sata za a lura da mai aka dauka, abinda aka dauka lalle ne zanto mai kima. Dai idan abu baya da kima da yawa ba a kiran abin da suna sata, kuma lalle ne a lura da a ina aka dauko shi, a ina yake, lalle ne abin da za a dauka ya zanto cewa yana ma'ajiyarsa. To kuma kowane irin abu ma'ajiyarsa daban, an gane ne? Amfanin gona kafin a girbe shi ina ne ma'ajiyarsa? Bayan an girbe shi an yanke ina ne ma'ajiyarsa? Rumbu. Ina fata an fahimta. Kaga kenan idan mutum ya je ya tace amfanin gona a cikin gona kafin a girbe sunansa ne? Sata. Idan bayan an girbe ne an kai shi rumbu sunansa ne? Amma bayan an girbe shi an tace shi an sa a cikin buhu ba a kai ga rumbu ba, ba a kai ga sito ba, sai gan shi a filin Allah a gona ya zo ya dauka, sunan shi ne? Bai zama sata ba a wannan lokacin, sai dai ya karɓi sunan wani abin daban da za mu ambata nan gaba, amma dai ba sata ta yanke hannu ba, dan a wannan lokacin amfanin gona kayan abinci in suna cikin buhu gona ce ma ajiye su ko su to? Sito ne ba ajiye su, wannan dukkan masu hankali sun yi jima'i a kai. Sito ne ma'ajiyarsu ko rumbu ne ma'ajiyarsu, in suna cikin zangar ne su ba riga an tace ba, rumbu ne ma'ajiyarsu, in an tace kuma sito ne ma'ajiyarsu ko ɗaki ko ina ne. Ina fata an fahimta. To kaga tumaki da awaki ina ne ma'ajiyarsu? Garke. Duka da tumaki da awaki da raƙuma duk garke ne ma'ajiyarsu. Garke kuma shi ne sawa'un, yana kewaye baya kewaye, inda akwai kirki da za a daure su kuma sun saba a kwantar da su a wajen su kwanta ba za su tafi ba da safar sai su zuwa wannan za su dawo, duk wanda ya dauko su a nan to ya yi ne sata. Amma wanda ya gama da su a daji ya ja ɗaya ta ba za ta ce ya yi sata ba, sai dai ya yi wani abin da kima laifi ne amma ba sata ta yanke hannu ba. Ina fatan kuna fahimta da kyau. To shi ya sa ake cewa daukan abu a cikin ma, kaga za mu lura da mai aka dauka ya zanto mai kima ne, a ina aka dauke shi ya zanto ina? Ma'ajiyarsa. Sannan ta wani hali aka bi aka dauka? Idan a gaban gidanka ne ba makami ya zare ba, ya zo ya dauki buhu guda ce kai malaka ta amfanin gona mai ke, sai ya dauka sai ya tafi yasa, ko ya zo da mota kira mai a kurkura kai wani wallahi kai tace abu yayi kin ya dauki dan guda biyu yasa yayi tace ta, kuma kana kallo ko baka ce komai ba sai tace wannan, amma kaga abu aje sai dauka kuma abin da ya dauka mai kyau a mai kima ne, amma yanayin da ya dauka bai zama sata ba, dan ba a goye ya dauka ba, a gaban gidan ka ne kana kallo ko mai gadi yana kallo ya dauka. Na'am, ina ba ta amfinta. To anan gurin sai mu zo mu ga cewa me yasa ka kyale shi baka yi masa magana ba, karate kunya ce tsoro ne, a'a menene dai wannan kuma kai dai ka sani, amma dai mu ba za mu sa masa suna sata ba, duk da cewa amma ajiye sai dauka, duk da cewa abun mai kima ne, amma in abu ya dauka baka sani ba ya zama mai sata. Sannan kuma wane ne ya dauka din? Dangantakar wanda ya dauka da kuma wanda aka daukan wa. Idan ɗa ne ya ɗauki dukiyar mahaifinsa, sata ce? Ɗa ya dauki dukiyar mahaifinsa. Idan mahaifi ya dauki dukiyar ɗansa ba, ya a can kuka yi saɓani nan kuka yi jima'i. Duk mallakar mahaifinsa. Idan mahaifi ya ɗauki dukiyar ɗansa ba za a ce ya yi sata ba, domin da ɗan da abin da ya mallaka duk mallakar mahaifi ne. Wannan manzo Allah ya faɗa, an tawa maluka li abika. Amma kai ba za ka ce dukiyar mahaifinka ta zama taka ba, don ba kai kaɗai ba ne ba ɗan, kuna da yawa. To amma duk da haka akwai wani ɓangare na subha wanda ɗansu malamai suke gani ba zai ansa sunan sata ta yanke hannu ba, saboda wannan dangantaka. Kamar haka, idan mutum ya saki dukiyar matarsa, za a yi shi hannun shi? Idan ita ta ɗauki dukiyarsa, za a yanke? Dukkanin su a nan malamai da dama suna ganin ba za a yanke ba. An fahimta ko? Saboda me, akwai ɓangare na amincewa tsakanin miji da matarsa. Tana iya ganin ma'ajiyarsa ya ga ma'ajiyarta. To kaga dukkan mutumin da aka amincewa inda ma'ajiya take, in ya ɗauki wani abu daga cikin ma'ajiya sai dai a ce ha'inci, amma ba sata ta yanke hannu ba. Amma kasancewar ya ɗauka ba cikin nuna ba ya da laifi, dan kar ku fahimta cewa ba ya da laifi. Mutum zai sace gwalagwalan matarsa ko wani abu makamancin haka, ba haka bane ba. Lalle akwai laifi kuma ha'inci ne, kuma akwai wani horo da shari'a ta yi tanadi na daban. Haka ita ma mace in ta ɗauka, lalle akwai laifi ha'inci ne, kuma akwai wani horo da shari'a ta yi tanadi daban, amma ba za mu ce sata ta yanke hannu ba. Ina fatan kun fahimta. Yanzu dai bayan mun riga mun yi bayanin mai ake kira da suna sata, sai mu shiga cikin hadisan kuma sai mu gani. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطأ يد سارق إلا في ربع دينار فصائدا متفق عليه واللفظ لمسلم أنكر قولك عائشة الله تقال الداء قريكا تتي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا تقطأ يد سارق باء ينكي هنم أراو إلا في ربع دينار فصائدا sai dukiyar da ta kai rubu'in dinari zuwa abin da ya sama. Sai in dukiya ta kai rubu'in dinari, rubu'in shi ne 1/4 na dinari zuwa abin da ya sama. Ban san me ya takadirin sa ba bana. Eh? 900 ka bai wuce 900 ba kuwa? To wani ya duba nan gurin kafin mu je hadisi na gaba. An gane ko? ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصائدا لفظ البخاري انا ينكي هنن براو ني cikin abin da kai rubu'in dinari zuwa abin da ya sama. وفي روايه لي احمد او في روايه امام احمد اقطعوا في ربع دينار ان كنت ينكي هنو كو اي ينكيوا cikin abin da kai rubu'in dinari. ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك كركو ينكي هنو cikin dukiyar da bata kai haka yawa ba. Idan mutum ya sati abin da bai kai rubu'in dinari ba, ba za a yanke masa hannu ba. An gane ku? Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qata'a fi mijannin samanuhu 3 dirahim muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullah dan Umar, Allah shi kare da a gare shi, yake lalle manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya yanke hannun barawo fi mijannin dangane da satar wani sulke samanuhu 3 dirahim, wanda farashinsa a kasuwa dirhami 3 ne. An gane ko? Sai manzon Allah ya ce wannan barawan da ya saci wannan sulke da farashinsa yake dirhami 3 a yanke masa hannu. To shi wannan dirhami 3 na azurfa shi ne yake daidai da rubu'i na dinari 1/4 dinari. Naira 1,038 ko? Ma'ana rubu'in dinari a wannan shekarar an kaddara shi da naira 1,038. Ma'ana yanzu ko da mutum ya saci naira 1,000, to bai kai sata ta yanke hannu ba, sai dai alƙali ya masa wani horon daban, don bai kai rubu'in dinari ba. An gane ko? Kuma 3 dirahim kamar yadda muka faɗa su ne suke daidai da rubu'in dinari. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه an karbar ga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu as-sariqa yace kai Allah tsine ya kwarawo yasriqul baydata fatuqta yaduhu yaje ya saci kwai a yanke hannunsa wa yasriqul habla fatuqta yaduhu yaje ya saci igiya a yanke hannunsa kai Allah wadaransa mutum yaje ya saci kwai a yanke masa hannu ya saci igiya a yanke masa hannu muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka to anan da yan zahiriya suka ce ina masu cewa sai an tarbu dinari suka ce su duk abin da aka sata ko menene sai an yi cewa mutan hannu me hujja suka ce wannan hadisi suka ce hadisi da aya aya ta ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim suka ce Allah ya ce wasariqu ala sigatil itlaq wasariqatu itlaq bidai kai mai sata namiji barawo namiji barauniya mace bai yi bayanin me aka sata ba suka ce inda akwai bukatar a san adadin abin da sai in an yi shi nan mutum ya zama sunan barawo da sai Qur'ani ya kawo bugu da kari suka ce gashi manzo Allah ta la'ana Allahu sariq yasriqul bayda fa tuqta yaduhu wa yasriqul habla fa tuqta yaduhu muttafaqun alayhi to wannan hadisi ne ko Bukhari da Muslim ya rawaito to amma su sauran malamai abin da suke cewa wata magana ta manzon Allah ta kuta wajen sarif fi rubu'i dinar da kuma iqta'u fi rubu'i dinar wala taqta'u fi ma huwa adna min zalika babbar magana ce da take tantance cewa lallai in abu bai kai rubu'in dinari ba za a yi cewa mutum hannu ba amma shi wannan hadisi me yake nufi sai suka yi masa fassara daban-daban wanda suka ce abin da ake nufi da albayda ba wai kwai da muka saba gani ba karfe ma ana kiransa bayda wani lokaci kamar sukan ce baydatul hadidi wato mulmulan karfe suka fito a cikin mulmulan karfe da ake haƙowa daga ƙasa akwai wanda ya fi rubu'in dinari ma tsadarsa suka ce alhabl igiya da ake nufi ba wai igiya ta kaba ba ana nufin igiyar zinariya kuma tana wato sarka kenan ta kuma tana da tsada kenan amma kaga wannan fasarar da waɗansu daga cikinsu suka yi kenan an gane ku fasara ta biyu cikinsu waɗansu suka sha abinda manzon Allah yake nufi ba wai yana nufin satar waɗannan ababen na ta a yanke hannu ba a'a yana nufin yin satar ɗan ƙarami mutum ya saci kwai ba a yi masa komai ba shi ke jawo ya satar daga nan gaba za a yanke masa hannu domin duk babban ɓarawo yana fara daga mai mataki na ƙasa da bai yi na ƙasan ba da ba zai yi na saman ba an faɗi kwai da kuma igiya dan shi ne mafarar satar ɓarawo lokacin da yake koyon sata dan abu ɗan ƙanƙani zai fara da shi daga baya kuma sai ya shiga gaba ɗaya inda ya hana kansa wannan karamin da ba zai jawo har yi babban da za a yanke masa hannu ba ina fatan kun fahimta yawa waɗansu kuma suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ne da kwai da kuma igiya dan wulakanta abinda ka tsada abinda mutum ya sata komin girmansa komin tsadarsa in an kwatanta da wahalar da mutum zai sha darajarsa ba ta kai ta kwai ba darajarsa ba ta kai ta igiya ba ina fatan kun fahimta wato dan wato kamar hadisin na wulakanta na rage kima da darajar dukiyar sata duk ko fam miliyan nawa mutum ya sata dai saboda rashin albarkata bata wuce kwayar kwai guda ɗaya ba bata wuce igiya ta kaba guda ɗaya ba bata da wani kima bata da daraja ina fata an fahimta shi manzon Allah ke nufi ba wai yana nufin igiya din bane ba a an ambaci igiya amma wani nau'i ne daga cikin nau'ikan zance na balagar larabci an fahimta ko dan akai matuƙa wajen tashmi' as-sarika muna na sata cewa a bata marke a ba ce mara kima a ba ce ko fam miliyan nawa mutum ya sata inda ya duka sata sai bata wuce igiya ba bata wuce kwai guda ɗaya ba ina fatan kun fahimta da kyau wannan ce fi dacewa da daidai to dama dai su maganganu guda hudu ne suka tsayawa a bakunan malamai tsakanin wanda suka ce rubu'in dinari wanda su ne jumhurin malamai kuma mafiya yawansu da wanda suka ce a banda rubu'in dinari ma abin da yake imarsa ko farashinsa ya kai dirhami guda uku anan wani zai isa ta aiba bambanci tsakanin dirhami guda uku da rubu'in dinari sai ce ba haka bane ba akwai lokacin da zaka iya sayan abu a kimar dirhami guda uku na azurfa amma inda za ka yi cinikayya da zinari in ka ba da rubu'in zinari sai an ba ka canji. Kaga anan a hakikani bai kai rubu'in dinari ba, duk da cewa talatin dirham da nasara da dirham ne rubu'in dinari. Shi yasa Imam Malik ya matsa akan rubu'in dinari, shi ne babban akali a wurinsa, bai da nasara da dirham ne rubu'in dinari. Shi yasa Imam Malik ya matsa akan rubu'in dinari, shi ne babban akali a wurinsa, bai yadda a dauke talatin dirham a matsayin asali ba. Yace talatin dirham muna daukan su daidai da rubu'in dinari, amma in mun zo kimanta wata haja da aka sata wadda ba azurfan ba zinariya ba, yace sai dai mu kimanta ta da zinari, ba za mu kimanta ta da mai azurfa ba. Yace dan in mun kimanta ta da dirhami guda uku, ta iya yiwa mu dai sayan wannan hajar da rubu'in dinari ko bai a ba mu canji a cikin ta, dan yana ganin zinari ya fi abin nan a wurin mutane. Dirham azurfa na iya fadi ta tashi nan da nan, amma zinari yakan dade a tsaye yadda yake. Ina fatan mun fahimta wannan daga cikin zurfin wato fiqhin Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Waɗanda kuma suke yin zahiriya su suna ganin kowane irin abu aka dauka komai dangantansa, wannan kuma zance ne mai rauni. Abu Hanifa yana ganin sai an kai ashar su dirahim, wannan kuma zance ne shi ma mai rauni, dan ya saba hadisin manzon Allah. Shi hujjar Abu Hanifa yana ganin yanke hannu abu ne mai wahala, bai kamata a sassauƙaƙa cikin ɗan ƙaramar dukiya ba, ƙyale sai in dukiyar ta ɗanyi sama da yawa. Sama da yawa ya fi manzo Allah tausayi ne, sai mu tsaya yadda manzo Allah ya ambata cikin nan. Wa an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah, ko da yake boga tun ya lamba a kasa ko a hadisin da makaranta da zo. Qala al-Bukhari qala al-A'maj kanu yarawna annahu bidul hadid, ka ko suka ce wai suna nufin bidul hadid kenan, mulmulan dutse. Walhabul kanu yarawna annaha mimma yusawi dirahim, igiyar ba wai igiya ce guda ɗaya ba, tarin igiya ce da yawa da kudin ta zai kai dirhami guda uku suke nufi. Wannan yana nufin fassarar waɗansu malaman kenan. Hadisi na gaba, wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah, manzon Allah yake da Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah, yanzu aka zo ka nemi sassauci ne cikin haddi daga cikin haddin da Allah ya faranta. Sun masafa ba, manzan Allah ya faɗa wannan magana ne ga Usama, li Usama ibn Zayd kina tashaffa'u bihi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam fil makhzumiyyati allati kanat tasriqu al-ula wal mata wa tabi'uhu, fa amara sallallahu alayhi wa sallam bi qat'i yadiha. Wata mata ce makhzumiyya, banu makhzum kuma suna da kima ko a larabawan Makka, da ta yi sata, ta kasance tana sata ta je ta sayar, sai ran nan aka kama ta. Da aka kama ta sai waɗansu suke ganin cewa ai wannan tana cikin manyan mutane, ƴar babban gida ce ta yi sata, da dai za a je a lallashi manzon Allah a yafe mata, ba sai an yanke mata hannu ba, da yafi. Sai aka ce to waye zai je wa manzon Allah irin wannan magana, aka ce ga ɗan fadarsa Usama ibn Zayd. Sai aka ce Usama ya je magana, sai Usama ya je samu manzon Allah cikin ladabi, yace atashfa'u fi haddin min hududillah, manzon Allah zaka bada zaini ka yafe dangane da wani haddi cikin haddin Ubangiji, ta yadda ba sai an yi haddin ba a danyi wani abu a kyale. An gane ku? Sun makama fakata ba, sai manzon Allah ya tashi abin nan kai shi manzon Allah ne ke da Usama a tashfa fi haddin min hududillah, yanzu ka zo ka nemi alfarma cikin haddi daga cikin haddin Allah madaukakin sarki. Sun makama fakata ba, sannan sai manzon Allah ya tashi ya yi huduba, fakala ya ce ayyuhan nas إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يتي ياكو متاني إنما هلك الذين من قبلكم فندي وطن نسيش كاتنكو سن هلكني أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه سن كتن شيء إدم ببام متن يساتا تسكي عليك يا إدم من ياني إنجيل سروتاني dan gidan masu manyan mukami ne, su suke ba za a ji abu gari ba za a yi musu komai ba. Wa iza saraqa fihim adh-dha'if, amma idan mai rauni dan talakawa yayi sata kuwa aqamu alayhi al-hadd, sai su tsayar da haddi a kansa. Manzo Allah yake nuna yin haka al'adan waɗanda suke kafin mu ce dan me za ku nemi mu yanzu. Cikon hadisin yayi lamba daga kasa, manzo Allah ya ce waymullahi, ina rantsuwa da Allah, waymullahi, wannan alifin din asalin ta hamzatul wasl ce, ba a cewa wa aymullahi a larabci, sai dai waymullahi, amma in ba wawun din ka iya cewa aymullahi waymullahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha,
yace ina rantsuwa da Allah da a ce fatima yar gidan muhammad za ta yi sata da muhammad da kansa zai yanke mata sallallahu alaihi wasallam.
To dai kasance manzon Allah bai yi sauki ba ga fatima, to wa za'i wa ta sauki ba. To wannan shine cikakken adalci a cikin gwamnatin musulunci, duk wanda ya debo da zafi ya tabbatar bakin sa zai kai. Ba maganan dan gidan wane, ya san wane za a yi alfarma, ya san wane a Abuja, wane zai rubuto nota, wane zai aiko da compliment card dinsa, wane zai aiko da waye dinsa, duk ba maganan wannan karkashin gwamnatin musulunci. An fahimta ko? Lokacin Umar dan Khattab dan sa yayi laifi wanda za a yi masa haddi, sai mutane suka da aka ce a je a yi haddi, sau ɗan suka ce ɗan khalifa kuma a zo a tsiraitar da shi gaban mutane a yi masa bulala, sai suka je suka ɓoye shi a tsoro suka yi masa bulala ba wanda ya sani. Da suka dawo Umar ya tambaye sai ce an yi bulala, aka ce an yi, sai a ina, suka ce a gida muka je muka ɗan saka ya ce don kar a gani, ya ce to ai ba ta yi ba, sai an fito da shi gaban jama'a an sake sabuwa. Waye gani? Aka ce ai ba wanda ya gani sai mu kaɗai da muka yi ta, sai an fito gaban jama'a an tara gari jama'a sun gani a sake waccan da aka yi ta zama shirme ba a yi ba, sai da aka sake samuwa. Wannan ita ce gwamnatin adalci kenan, gwamnatin addinin musulunci wadda muke fatan sake dawowarta, kuma wadda take buƙatar mazaje da za su dawo da ita, don ba wata mu'jiza ba ce da za ta taso da kanta. Lokacin mu'jiza ya wuce, shine lokacin manzon Allah. Lan lokaci ne na sai an yi aiki, duk abin da zai faru yanzu amrun muktasab, ba ya mu'jiza ko lokacin manzon Allah ba. Inda zai yi haka kaga ruwa ya fito daga tsakanin yatsunsa, rundunar yaki guda kowa ta sha, yanzu sai mutane da ruwan mu mun tafi da shi. Ba lokacinsa bane ba da zai dauki jirkin kasa guda daya ya watsa haka runduna guda ta kafirai, kowa ya samu rabansa a cikin idansa, ta cika musu ido a rinjaye su a wajen yaki, yanzu sai mun yi da kanmu. An gane ko? Sai dai mu karanta wancan dan tarihi ya kara mana karfin imani, ya sa mu kyakkyawan zato ga Ubangijinmu, cewa Allah na iya. Wallahi mun bai karba mu bane sai firgima kawai. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qat'i yadiha, sai manzo Allah ya kama ta yanke hannunta. Gobe ta fage karo ta. Kwanan gurin malamai suka yi saɓani da wata wani hadisi, suka ce karɓar aro idan mutum bai mayar ba ya zama fata ne? Ko ya ake maza Allah ce a yanke mata hannu? Mutum ya karɓa abu ya mutum sai ce ni ban karɓa ba. Idan ma ga hadisin a haka sai mu ga cewa ta yi sata, amma fasarar da waɗansu malamai suke yi suka ce kanat imra'atun tasta'irul mata'a wa tajhadu, wannan ɗaya ne daga cikin siffofinta, wani lokaci takan ari kaya sannan kuma ta yi musu cewa ba ta karɓa ba, wani lokacin kuma tana yin sata, duka guda biyun take yi. Sai manzo Allah ya ce a yanke mata hannu don sata din ba don aro ba a mayarwa ba. Kun gane? Suka ce amma ita Aisha kai ta ambaci sifa ɗaya ne cikin siffofin matar, tunda ita mai riwaya ce. Wata mace ta kasance tana da siffa iri kaza, sai manzon Allah ya sa a yanke mata. Ba wai ana nufin an yi umarni a yanke hannu don tana yin aro ta yi musu ba, a'a, dama kuma tana yin sata, a wani ta haɗa tana yin sata kuma tana aro ta yi musu. An gane ku? Wa an Jabir radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laysa ala kha'inin ولا مختلس ولا منتهب قطع. من الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن باب ينكي هنو أكن خائن مها انتي وان ذاك بيو دوكيا سيزو سيوك تابة بايام بتابة با كا ايكيشي جي سوكايا الليبس كو اكوتنو يجي يساتي شنو سيدا يجمعنا دي جيدا ليغا بي بي سيميبا ودوكي والله ينفوكي تكتري مسوكواتي كمك ان يأتي ياجي يساتي كمانا اكاون يأتي a kha'in kenan. Ko wanda zai sata a cikin harkar gwamnati da ya ga dama sai tunda wata a office din a zo a nemi takardu a rasa dan kar asirin sai fallasa, irin yadda aka yi ta yi a Najeriya, ko da yake yanzu satar ta zama an yi wata rajista ba sai an yi wannan ba. ma'ana dukkan wanda ya dauki dukiya wanda aka bashi amana, wani mutum ne ya baka amana kamar ubangidanka a kasuwa, ko kana aiki karkashin wani kamfani ne zaman kansa, ko kana karkashin aiki karkashin wata hukuma, karamar hukuma, jaha, gwamnatin kasa, in dai ka dauki wani abu wanda ba da haƙinka ba, to sunan sa ha'inci. Kun gane da kyau? Wala mukhtalif, mukhtalif shine wanda yake warte. Ya ganka da wata jaka sai yake fakar idanka, da dan kudin ka ciki da yazo sai fulge sai fita a guje, shine mukhtalif. Wala muntahibin, ko mai kwace shi da karfi zo da kama ka da kowa ya daure kai da su da kare tafiyarsa. Duk wannan manzon Allah ya ce ba a yanke musu hannu, saboda abinda suka yi baya shiga karkashin ta'arifi, wato definition na safa. Ina fata fahimta, laifuka ne abinda suka yi, kuma suna da zunubi a wurin Allah, a wani lokacin zunubinsu ma ya iya fin na barawo kamar mai ha'inci. Zunubinsu yana da yawa, tunda gashi Allah ya ce inna Allaha la yuhibbul kha'inin, amma Allah bai ce baya san barayi ba, amma ya ce baya san maha'inta. Ma'ana da Ubangiji ya tashi bayani akan barawo sai ce a yanke hannun sauran jikin da aka bari, Allah na so ko baya so? Da baya so sai a samatin da yana so ya ce a yanke hannun shi ne ya yi datti, sauran wuraren suna nan Ubangiji na san shi. Amma shi maha'inci don me za a yanke hannu bayan Allah baya so duka? Kada abinda mutanen ba su gane ba kenan. Ake ta tattaunawa tsakanin waɗansu daga cikin irin yan boko mu da maganar shari'a ta zo, suna cewa ana yanke hannun talakawa masu satar kaza kaza kaza, ana kyale barayin gwamnati ba yake, su suna kawo shari'a ne da kwakwalwarsu ba da yadda Allah ya tsara ba. Su yi ta rubuce waɗansu rubutu a weekly trust, waɗansu a ina ne, wane ne a zaɓi gwamnan Zamfara, an yi hayaniya, waɗansu ma har a intanet. Ba a adalci, wata wace ce barira haka kawai an kama ta, an yi mata bulala ko a ce a kashe ta ko a jefe ta, ba a kawo wanda suka yi zanen da ita ba. Kaga jahilai ne, ba su san me suke ba. Ita tun daga ciki ta isa ta ce ba zanen sai ba. To amma yanzu idan aka ce ka nuna ta ce wane ne ya yi mun, sai a ce ta yi mai ta kawo shi dubu da hudu da nassin Alkur'ani. Sai mutum ya kawo shi dubu da hudu, to ba ta da shi dubu da hudu, me take nan? Kage in gaske ne su ne suka yi dai ta kasa kawo shi dubu da hudu, wannan kuma a lahira hukuncin sa nan. Amma kawai waɗansu jahilai suna son a yi hukuncin shari'a yadda su suke son ta, yadda suka fahimce ta. Wannan yana daga cikin tsoho baki, cikin abin da ba fanninka ba. Shi yasa wai Ibn Hajar ke cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib, duk wanda ya tsoho baki a cikin takhassus specialization din da ba naci ba, yace to zai zo da abun mamaki. Za a yi taimaka dariya, masu fannin su yi taimaka dariya. Yanzu sa duk abin da za ka yi, in za ka shiga cikin wani fanni da ka san ba naka ba ne, kar ka zurma da yawa, sai ka tsaya a daidai gabar da ka taba jin masu fannin sun faɗa, sai ka tsaya a nan, ka ci kasuwa a wuce. Amma ka ce za ka shiga da yawa, ba za ka yi labari. Da ƙarshe sai ka zama abin yi wa dariya. Kowane fanni ne ko ba wai sai fannin karatun addini ba, kowane fanni na karatu, kowane fanni na ilimi. Kun gane ko? To waɗannan mutane kha'in, maha'inci, mukhtalis, mai fizge ko warce, muntahib, mai kwace, ya kwace abu da ƙarfi, dukan waɗannan alƙali na da damun yi musu ta'aziri, amma ba dai za a yanke musu hannu ba. Wannan hadisi ko ingantacce ne, rawahu Ahmad wal Arba'a wa sahahahu Tirmidhi wa Ibn Hibban wa an Rafi ibn Khadij radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه الترمذي وابن حبان. أنكر قدق رافع ابن خديج yace manzon Allah, naji manzon Allah yace la qata'a fi samarin, babu sata, babu yanke hannu ga duk wanda ya sace wato ƴaƴan itace. Yazo ta gonar ka ya sace mangoro ko goba ko ayaba ko lemo ko kankana, duk wanda ba kayan marmari bane ba, ya dan kariya ya tafi, ba za a yanke masa hannu ba. akan iya dauki buhu guda ya tafi, ba za a yanke masa hannu ba. Duk wanda ya dauki kayan miya ko kayan marmari ba a yanke masa hannu, an gane ko? Amma ba shi ke nuna baya da laifi ba. Dan kaga mangoro ya nuna ka dan balle ɗaya ka tafi kana sha wannan babu komai, zai mu zo ka hadisi nan gaba. Amma ka dauki ɗaya ka dauki biyu duk babu laifi, har uku duk babu laifi. Amma in ka dauki abin da hannunka ba ya iya rikewa sai ka yi haka da hannun riga. Hadisi ne nan gaba, sai ka dan tarba da hannun riga ko wani kwando ko wata jakar leda. To kaga duk wannan ya riga ya san kuma ya shiga cikin wata hanyar. Manzo Allah ce la qata'a fi samarin, babu yanke hannu cikin abin da ya shafi ƴaƴan itace shine samar. Wala kasarin, haka babu yanke hannu cikin abin da ya shafi itacen dabino. Shi kasar din abin da ake kira da suna kasar ya fasara shi da kasa, dumarun nakhli wa huwa shahmuhu alladhi fi wasfihi, a cikin itacen dabino idan ka tsaga shi daga tsakiya ana samun wani abu mai kamar itace amma gautsi ne da shi, hakuri na karya shi ana cin sa, larabawa na cin sa. To su aulun sa abu ne mai tsada, idan mutum ya samu dabinan sa ya yi rese ya rasa sai kari wani lokacin dan ya fasa wannan itacen da tsakiya dan ya fitar da wannan abin da ake ci. Shi ma dai ana masa hukuncin kamar kawai kayan marmari ne, an gane ko? Shine kasar. Rawahul mazkurun, wannan hadisi malaman da suka ruwaito hadisin da ya wuce baya su suka ruwaito shi, wa sahahu aidan at-Tirmidhi wa Ibn Hibban. Tirmidhi da Ibn Hibban suka ce ingantacce ne, tabbas hadisi ne ingantacce. Wa an Abi Umayyah al-Makhzumi radiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lisin qad itarafa atirafan, an zo wajen manzon Allah da wani lis barawo kenan, kada itarafa itirafan, yayi wa kansa itirafi cewa yayi satar. Walam yujad ma'ahu mata, amma ba a samu kayan satar a wurinsa ba. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ce da shi, ma ikhaduka sarakta, bana tsammanin kayi sata, ba kai sata ba. Ma ikhaduka yani ma azunnuka, ban tsammanin kayi sata, kai dai kawai so kace ka dingi ko dai kawai kana so ka dingina ma kanka laifi ban ba kai ba. Qala bala, yace a'a manzon Allah nayi. Fa ada alaihi marratayn, manzon Allah sake ta ina tsammanin ba kai sata ba, aw salatan ko har sau uku, shi kuma yana cewa yayi. Fa amara bihi fa qutiya, sai manzon Allah sai aje a yanke hannunsa. Waji'a bihi, sai aka zo da shi bayan an yanke masa hannu. Fa qala istaghfirullah wa tub ilayhi, yace ka nemi gafaran Ubangiji ka tuba gare shi. Fa qala, sai mutumin yace astaghfirullah wa atubu ilayhi, ina neman gafaran Ubangiji ina tuba zuwa gare shi. Fa qala, sai ko manzon Allah ce Allahumma tub alayhi salasan, ya Allah ka tuban sa har sau uku. Akhrajahu Abu Dawud wa lafzu lahu wa Ahmad wa Nasa'i wa rijaluhu thiqat, wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito, lafazin nasa ne haka Ahmad haka Nasa'i, amma hadisi ne da'ifi, gaskiya hadisi ne da'ifi, bincike nuna da'ifi ne, bai kai labari ba. Inda ya kai labari me yake nuna mana? Wato idan mutum ya yi itirafin sata za a yi masa, za a yanke masa hadisi, wanda wannan ba babu ne zina ba ne, babin zina ne in kai itirafin zina za a yi maka abin nan, amma babin sata ba za a yi wannan ba, sai in ko in ga kayan satar a hannunka ko kuma an samu shi, ko a danka da kayan sata ko a samu shi, amma in ba haka ba za a ce a yanke maka hannu ba daga yi itirafin. Wa akhrajahu al-Hakim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu fa saqahu bi ma'nahu, Imam al-Hakim ya ruwaito shi ta hanyar hadisin Abu Hurairah, ya koro hadisin da ma'anarsa. Wa qala fihi, a cikin sa yace izhabu bihi faqta'uhu, ku je ku yanke masa hannu, thumma ihtimuhu, sannan ku tsoma hannun cikin tafasasshen mai dan zuni ya tsaya. To kaga nan in ya inganta, karin hukunci da zamu samu anan shine bayan an yanke hannun barawa ai ne a tsoma hannun cikin tafasasshen mai domin ya tsaya. To amma wannan hadisin bai inganta ba, kuma da shi da yawa waɗansu da cikin malaman sun suke hujja kan cewa idan an yanke hannun barawa a tsoma hannun cikin abin nan dan mai dan menene jinin sai tsaya, dan jini ya tsaya kan jini ya yi ta zuba har ya umma. To amma yanzu ba lallai bane yin wannan, tun da shi wata hanya ce ne kawai ta tsali cikin ta da, amma yanzu tun da a zamanance ba za a rasa magungunan da za a amfani su da jinin za a dakatar da shi ba, haka ne likita a iya samu ko? To kaga ba sai an tsoma hannun mutum, idan ina da tsoma hannun cikin ruwan cikin da fasashen mai akwai matsala ko ba, zai kone ko ya ga rauni da kuna
wannan hadisin bai inganta ba, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam
أخرجه البزار وقال لا بأس بإسناده أما أكثر ما لم يكن تتونا سوى حديث سبعين قنتب سند سبعين قنتب. وعن عبد الرحمن بن أوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. أو أن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد
shi farawo ba zai biya abin da ya sata ba in dai an tsere masa da haddi, shine la yagharamu ba zai biya ba idza uqima alayhi alhadd in an tsere masa da haddi. Rawahu an-Nasa'i wa bayyana annahu munqati'un, Nasa'i ruwaito shi kuma ita hadisi ne munqati, wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati' wal awsal kaza da'ifi ne. Wa qala abu hatim yace huwa munkarun, hadisi ne munkari. والمنكر الذي رواه غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق كما يدى سيوطي فقا في منكر شيني واندى حديث دا متين يروي توشي كومو توم با امنتكبن يولنبا لمي كما اتكل لفظا سياساب او ابن دا امنتكوسك روي تو تو ناسي ازم منكر ناسو كما يزم معروف وداحك الناسو سيزا مكر بطي ناسو كما بذا اكر بابا داحك شما حديثي نضعيكي دا ابن ديكي نونوا in an kama ɓarawo ko nawa ya sata matukar an yanke masa hannu to ba za ta yi dawo da shi ba, to kaga ai zai yi Allah ko ce la takulu amwalakum bainakum bil batil, an gane ko cin dukiya ne bil batil, yanzu ya tabbatar kayan sata ne sai a halatta masa ya ci gaba da shi kawai da an yanke masa hannu, ina fata mun sauran ayoyi da kuma hadisai da dama a cikin wannan bangare ko abin da ya kama da shi suna nuna lallai dukiyar da ba ta kafu ba za ta zama taka ba in ba dan uwanka ya halatta maka ba, don haka wannan hadisi da'ifi ne.
Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu su'ila, an karbo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu su'ila anit tamril mu'allaq, an tambaye manzon Allah dangane da dabino al-mu'allaq wanda yake jikin bishiyarsa yake jikin reshensa, dabino ne ya nuna a gona gashi nan a jikin reshe ba riga an sauko da shi kasa ba. Fa qala sai manzo Allah ce man asaba bi fihi min zihajatin, dukkan wanda ya dauki abin da ya kai bakinsa min zihajatin wanda yake mabucin bukata ne shi, gaira muttakhizin khubnatan ba tare da ya riki wani bahu ko mazubi ba, wala fiya alaihi babu laifi a kanka, ka wuce ta gonar dabino gashi nan ba a sauko da shi kasa ba, sai kai sha'awa sai ka danje baya ban lokaci wanda za ka tafi kana ci a hannunka ba ka sa a mazubi ba. Hubna shine kamar a ce mayafin da ke rataye da kai, tunda su suna sa izar ne da lida, idan mutum zai biyu ya biyu da yawa zai dan karkata hannun abin da zai ci ba. Sai manzo Allah ce gairu mutakhizin hubna, ya zanto ba ka riki mazubi da za ka zuba ba, kawai da hannu ka diba ka dan kai bakinka ka ci gaba da shi har ka koshi, wannan babu laifi, sawa'un mangwale ne, sawa'un goba ce, sawa'un dabino ne, duk dai wani amfanin gona. Wa man kharaja bi shay'in minhu, wanda ya fita da wani abu cikinsa wato ya diba da yawa ya diba ya tafi da shi, fa alaihi al-gharamatu wal uquba, za a yi masa gharama shine sai ya biya, wal uquba da kuma uquba, yanda suka ce uqubar da za a yi masa shine wato ainihin ta'zibi, akai shi kotu alkali ya dan hore shi, tunda ba haddi za a yi masa ba, ya mutu koda gunar labiyar haka dan kare kuma nan gharama din. Kuma hadisi ya nuna a wani wurin cewa sai a ninka mutum farashin abin da ya diba, in ka diba wanda ka ci babu laifi, amma sai ka dauki wani katabi da shi ko a kwano ko a jakan leda, to idan an ganka idan kimar abin da ka dauka naira 50 ne sai a ce sai ka kawo naira 100, idan kimar sa 1000 ne sai ka kawo 2000, alƙalin zai yanke ma wannan farashin ya sa abinci ko farashin abin a kasuwa, an gane ko, shi ne gharama din. Walau kuba kuma ta'ziri, ai dama idan ya yafe kaga bai kai kotu ba kenan, amma ana nufin ai ba a maganar gharama sai in ya kai kotu, tunda ba shi da shi zai sa masa gharama ba. Wa man kharaja bi shay'in minhu ba'da an yu'yahu al-jarinu, dukkan wanda ya fita bi shay'in minhu da wani abu cikin dabinan nan ba'da an yu'yahu al-jarinu, bayan wato matattarar dabinan ta riga ta tara dabinan, ma'ana mai shi ya tara shi a matattararsa aljarinu wurin da ake tara dabino don ya bushe kafin a dauka. Fa balaga samanal midan, mutum ya dauki abin da ya kai farashin abin da ake kira sulke, fa alaihi alqata'u, to kawai sai a yanke hannunsa. Don mun ce sulken a lokacin ana sayar da shi ne dirhami uku, wanda shine da zarbu dinari. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa an Safwan ibn Umayya, hadisi ne sahih. Wa an Safwan ibn Umayya radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma amara bi qat'i alladhi saraqa rida'ahu. Wato akwai sahabi mai suna Safwan ibn Umayya, yana kwance a cikin masallaci da dan mayafinsa wanda yake a jikinsa, sai wani ya zo ya masa dabara, yana bacci ya ta ture shi ture shi har ya sace mayafin ya to kuma sai aka kama mutumin, da aka kama shi sai aka kawo shi wajen manzon Allah. Fa shafa fihi, bayan an kawo mutum wajen manzon Allah, sai kuma shi Safwan ya zo yana nema masa alfarma. Manzon Allah ai hakuri ba komai, na yafe masa. Sai manzo Allah ya ce, halla kana zalika qabla an ta'tiyani bihi, ina ba ka yafe masa tun kafin ka kawo min shi nan kotu. Kun ga nan san hadisi ko ma'ana, kai da ƙarawo idan ka yafe masa kafin a je kotu kenan, amma idan baka yafe ba sai da aka je kotu alkali yayi bahasi ya tabbatar da laifi, a ce hukunci yanke hannu, sai da lokacin da Allah ranka da ayi hakuri, ni dai ni aka wasa sannan na yafe, alkali zai ce a'a, kafin ka zo nan ne kake da ikon yafewa. Amma tun da an zo nan magana ta kare, sai ka mutum da dabara, mutum yana barci ka dan ture shi ga zare. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad wal arba'a wa sahahahu Ibn al-Jarud wal Hakim wa an Jabir radiyallahu anhu qala ji'a bi sariqin ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Jabir yace an zo da wani barawo wajen manzon Allah. Fa qala qtuluhu, yace ku kashe shi. Fa qalu inna ma saraqa ya rasulullah, sai fata fa kawai yayi dan me za a kashe shi. Qala qta'uhu, manzo Allah ce ku je ku yanke masa hannu. Fa qutiya, sai aka je an yanke masa hannu. Thumma ji'a bihi thaniya, sai aka saki sawo shi karo na biyu wata rana ya sata. Fa qala manzo Allah ce uktuluhu, ku kashe shi. Fa zakara mithluhu, sai aka ce a ai sata fa kawai yayi. Thumma ji'a bihi thalitha, fa zakara mithluhu. Thumma ji'a bihi rabi'a kadhalika. Thumma ji'a bihi khamisa, wato ana a yanke hannu, a yanke kafa, a yanke hannu, a yanke kafa, duk kana kawo shi da laifin ya yi sata. Da aka zo karo na biyar, fa qala, sai manzo Allah ce uktuluhu, ku kashe. Akhrajahu Abu Dawud da An-Nasa'i. Abu Dawud da An-Nasa'i suka rawaito wannan hadisi. Wattankarahu, amma An-Nasa'i ya ce munkari ne. Aqasa ya ce fi isnadihi Mus'ab ibn Sabit ibn Abdullah ibn Zubayr da Afahu ibn Ma'in. A cikin sanadinsa akwai Mus'ab ibn Sabit, wanda ibn Ma'in ya ce mutum ne da'ifi, wa Ahmad haka Imam Ahmad, wa qala Abu Hatim, Abu Hatim yace la yuhtaju bihi, ba a kafa hujja da hadisin sa, wa lam yuwathiqhu ahad, ba wanda ya amintar da shi cikin malaman hadisi. Wa lidha qala ibn Abdul Barr, da haka ne ibn Abdul Barr yace hadithul qatl lis-sariq munkarun la asl lahu, hadisin da yake nuna idan barawo ya maimaita sata so sama da hudu a kashe shi, hadisi ne da ba shi da asali. Wa qala al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi yace la a'lamu ahadan min al-fuqaha yubihu dam as-sariq wa in takarrarat minhu as-sariqa, yace ban san wani malamin fiqh ba da yake halatta jinin barawo ko da ya maimaita sata din. Kun gane? Mu koma daga sama, yace wa akhraja min hadisi al-Harith ibn Hatib nahwa, wato shi Nasa'i ya sake rawaito shi ta hanyar hadisin Al-Harith ibn Hatib, kuma shi ma kusan kusan wannan. Wa zakara Shafi'i anna al-qatl fil khamisati mansukh, Imam Shafi'i yace cewa a kashe barawo idan yayi sata ta biyar wannan hukunci ne mansukh. A nan gurin muna da abu ne guda biyu. Abu na farko, ingantuwar hadisi ko rashin ingantuwarsa. Kun ji dai abin da suna sa'i da sauran madansu ba da mai suka ba. Amma maganar Shafi'i na nuna ya inganta hadisi, domin inda bai inganta shi ba maganar ba ya zo mansukh. Baka da wani hadisi ya zo mansukh sai in ka tabbatar menene, dan in baka tabbatar dan wannan al-hukmu alayhi bin nasakh far'un an al-hukmu alayhi bis-sihha, rashin ne na cewa ya hukunta cewa hadisi ne sahih. da haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya rahmasa gafara cikin Irwaul Dalil ya tara wa hadisin hanyoyi masu tarin yawa wanda bi majmu'ir turuq hadisin ya zanto ala aqalli kace hadisin ya hasa da haka hadisin ne inda cewa idan mutum ya saka ta daya a yanke hannun dama in yi ta biyu a yanke kafar hagu in yi ta uku a yanke hannun hagu in yi ta hudu a yanke kafar dama in yi take yin kuma sai a kashe shi in dai har an samu wanda ya yi wannan ta hukuncin su ne a kashe shi Imam Shafi bai ce manzo ne ba mu ga hadisin da ya shafi su din ba don duk manzo sai an samu wanda ya shafi sai an samu nasa ina ba ta amfani matukar da hadisi ya gani duka kuwa in dai mutum yana da abin nan da ya ka samu wannan a rayuwa ya yi ya yi har ya kai haka domin daga lokacin da mutum ya sata ta hudu aka yanke kafar duka ga an yanke duka kafofi to da mene sake yin sata ko amma garin dan adam fa yana da yawa dan adam yana da yawa tun da dai akwai dungu a waɗannan hannayen ba san ba me kuma zai je sake tun da akwai dungu a wannan idan ya je ya samu garkin raguma da aka ala a jikinsu idan ya haka da dungu ya ratiwa haka ba sai ya kuma kowa ne zai yi dungu da wurin da gudu a kuma kawai gaba da ya dungu tsire ai kafar ba gaba daya su gutsure ba irin ka bai ne akwai tun zai iya yiwa dai a samu wani yayi in an samu yayi ba hukuncin sa in ko ba samu hukunci ke nan ga wani da ba ba da ake samu din amma da shari'a ta kawo dokar haka da na yi tsammanin lokaci zai ishe mu har mu karanta babu haddin sharibi wa bayanul muskir da ta'zir ta yadda kawai in mun tashi nan gaba sai mu shiga babul jihad mun san mun shiga wani abu sabo to amma lokacin ya tafi gaskiya ba zai iya mu iya karasa waɗannan babukan gaba ɗaya ba da haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yafe mana kuma kafin a kira sallah mu ci gaba da tambayoyi waɗanda suka saba suna bayar da taimako ana tunatar da su lokaci ya yi jiya har waɗanda sun bayar sannan kuma za a zagaya a nemi taimako kamar yadda kwamiti suka saba a karɓa bari in fara da abin da ya shafi azzaitun din nan saboda kafin mu shiga tambayoyi akwai waɗanda suka rubuto takardu cewa an karɓi sunayensu da nufin cewa za a buɗe waɗansu wurare na koyon sana'a amma har yanzu ba su bi wani bayani ba an dan samu tangarɗa ne ta tsare-tsaren ayyukan daga cikin tangarɗar akwai ba a riga mutane da suka gabatar da takardu galibi ba su yi bayanin ƙananan hukumominsu ba da su ke to shi ne ake buƙatar tantance ƙananan hukumomi don saboda kar wani wuri ya kone wuri samun kaso mai tsoka ko kuma da ko wani ɓangare na adadi da haka duk wanda ya bayar da sunansa da Allah na buƙatar kar su gajiya su sake komawa dai can inda suka kai wajen malam Musa ministry na commerce ne ko cewa nemi ofisun su don su sai ya kara neman waɗansu bayanai a wurin su zai rubuta a yanzu haka ana kan aiki Allah ba da ilfama sai ba
bayan tambaya na farko shi ne dangane da ruwanin aikin jallawa na da suke ba da bayani cewa an tsaye an tafi hannun wata mata da ke haru da kuma ma ne ba da bayani cewa a cikin makon da ke kada to da ba su samu wani kai da ya tsaye da makon wani ke kada
haka malamai suka yi sharhi ka duba wanda suka yi sharhi na jisan cikin dukkanin shuruhun da bulu bulu mara za su ga wannan bayani
a zama a yi kimanin na hukuncin mutumin da ya ce wa matanta kasa sanyi kuma sun ka sanyi kuma to lallai shi ra'awar ya tsari saboda shi yana da juma su mata da kuma bai sa juma da to yanzu auren ya tsari ke nan don koya wani
inda ya faɗa ta kare auren su ya riga ya tsari kuma kuma kila hakan ya fi zama maka alkhairi, dan mutumin da zai ce matar ta kasa sanya kai ma ana kasa da cikin ta, yana nufin ta fita a cikin halin da Allah bai yarda da ita ba. Duk lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin yarda Ubangiji da yarda wani mutum wanda ba Ubangiji ba, uba ko kowa ko makwabci ko miji ko mata ko mawane ne, to ana gabatar da yardan Ubangiji. Sai dai a irin wannan yanayi duk wanda ta samu ta samu irin wannan yanayi tsakanin da mijinta, ta yi kokarin yi masa bayani cewa kimar din nan ba wai yayi bane ba, dokar ita Ubangiji take yi. Kowa ya taura a duniya ko shi ko baki ba dole za ta samu, ko ba ta da miji dole za ta samu. Saboda wannan sun suna da mummunan fahimta game da wannan. Kuma idan mutum yace yana zargin mata masu kimar waɗanda ke sanya bannan, to waɗanda kuma ba ta sawa ko kuma baya zargin su, ma'ana su ne waliyai mutanen Allah. Kaga wannan akwai abin da mai annabi kira damsul basiri, lakin ba damsul basiri ba, babu abin da zai sa mutum ya zargi mai kimar, amma kuma wanda suke tafiya tsirara bai zarge ta ba. Da in har ka zargi mai kimar, to min ba da tsauda wadda ba mai kimar ba kenan a fi zargin, a fi zargin ta. Allah ya tsare.
Assalamu alaikum. Malam shin idan mutum ya samu kansa cikin wani hali irin na tashin hankali da damuwa da dogon tunani na bakin ciki wanda Allah da zai yi shi, shin wasu addu'a ake son mutum ya riƙa yi a wannan hali?
Akwai addu'a da ke kira da wani kar ban hatta ce ta sosai batura cikin hadisin Bukhari da Muslim daga hadisin Abdullahi dan Abbas da a ce gobe zan yi karatu, da a ce zan yi gobe zan gina abin nan sai ya abu ne, amma tana tuna cikin littafin sunan Muslim a du'a'ul kalb dai haka ta salaf suke kiranta. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi la ilaha illallah la ilaha illallah amma inna la ilaha illallah rabbuka, amma ban kiyaye lafazin ba, bana so in jingina manzon Allah abin da zai faɗa ba, kun gane da kyau. Amma dai akwai du'a'ul kalb cikin hadisin Bukhari daga hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin kuna idan akwai mai kisan Muslim da Allah ya binta kuma na kafin ta za a iya faɗa.
Assalamu alaikum. Malam, menene matsayin mutumin da yayi sata da yayi da dama cewa abin da yayi bai dace ba, sai ya nemi ya mayar, amma yana tsoron in dai zai mayar to zai yi duka da kawun wasu wannan kai.
Ai, ba sai ya ba su hannu da hannu ba, idan yana so ya mayar zai iya zuwa ya kai saƙo a gidan baya ko ya tura ma wani ya kai, kuma ya ba da wata takarda a rubuce da rubutun da ba za a gane waye ba, da nufin cewa wannan kayan kudi da ya taɓa salwanta a lokaci kaza wanda ya ɗauka ya yi nadama tsakanin da Ubangiji ko kuma ga hakkin kudin ya dawo muku, kaga ba san kowa ya ce ba ya ce mutum ya je don takawa ya dan shi na jin tsoron Allah ya ce da kansa ya je ne muku za ta ranar kafin ka gama bayani ka ci duka kafin ka je kalmar ka tuba. To amma idan ka ɗauki abin ka je ka kai a aji ka ajiye wa mutum duk mai hankali da basira in ya ga rubutun da kai zai ga cewa eh zai iya yaya daga baya ba sai ya san kowa ya yi wannan shi ne matakin da ya fi dace.
Wa'adin da la'ila na kiran na su ne la'ila na kiran na su ne la'ila na jihaji na su la'ila na kiran na su ne kuma wata wata kare da wata da ya
fi zaka lafiya. Amma ina shakka kan cewa zan arshi lafi ba na gan akwai lafazin zai a cikin sa, sai dai ko rabbul arshi na faɗa ba ni ba halittu su sai mutum sa ne idan ki faɗa. To da kyau ka ce la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshi al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshi al-karim. Akwai wurin da yake al-karim ne, akwai wurin da yake al-azim ne, to na farkon ne ko na ƙarshe da haka ban haddace su. To shi kenan wannan ne sunanka da bari yin mai tamalan Ali ya kawo mana daga haddasa ga abin da yake la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshi al-azim, haka ne ko la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshi al-karim. Ni fa ba haddata ba dan haka nace gari insha Allah. Ni dai na tabbatar hadisin ne yana cikin Bukhari yana cikin Muslim daga Abdullahi dan Abbas, yanzu magana kawai lafazin ne. Jazakallahu khairan, duk yana cikin Sunan Muslim. Sunan Muslim ne yana da matukar kyau, in mutum ya same shi dai ya samu waraka. Ba abubuwa ne duka mutum zai iya haddacewa, wani ka haddace wani ya kubuce maka, ina ba za mu fahimta.
Ba na ya halatta alƙali ya haji wa mutum ya ce mata kuma bayan ya mutu haji ya ce to ka mun ayi kuma kun shiga gare mutu gara
wanda ba ta wanda wanda magana ce ta siyasa kuma ta ba fatawa ba ce ko yi hannu kalkali wa mutum hukunci kuma ya ce kafin yanke kafin ayi ya mutu hukunci zai dauka kara alkali ya faɗa haka kila don saboda dokar da aka baki da ya aiki da shari'a ta sanar da wannan gejin ba ya da karfin iko ba a danga masa komai a hannunsa ba na da ya yanke maka a yanke ka idan dokar da ta tsora shi akan wannan haka ta nuna ba ya da iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba za ka rige alkali ba irin wannan ba kina fata
na faɗa muku tun shekaran jiya cewa babban abin da muke so wajen gudanar da shari'ar musulunci din nan mu samu gyara daidai da kashi 70-80 zuwa cikin 100 mun samu ribata a abin da ya yiwu a zartar da shi abinda waɗansu dokoki ko waɗansu ƙa'idoji masu wahalar bi aka yi jinkirinsu don nan gaba a samu damar binsu wato shi ne abin da yake ba za mu ce mu rusa shari'a gaba ɗaya saboda shi ba yawanci ba ma yiwa kanmu adalci mu da kanmu yi wa kai adalci na faɗa mana tsarin ƙasa irin tamu wanda har yanzu ba gwamnan jihar da yake da 'yan sanda a hannunsa ko sojoji a hannunsa ko ba haka bane ba tunda ba ya da 'yan sanda ko sojoji a hannu ta yaya zai iya tabbatar maka da shari'a 100% 'yan sandan da aka turo a jihar shi za a yi turo masa kwamishinan da ba musulmi ba ta yaya zai goyi bayansa ɗaiɗai kun 'yan sanda a iya ba shi kashi 2-3 su yi zanto duk kiristoci ne ta za ka yi iya taimaka wa shari'ar musulunci ta gudana ka san irin wannan yanayi sai dai a samu abin da yake mai dama-dama amma ka same shi fari kal yadda kake buƙatar sa zai maka wahala ina mata an fahimta duk da haka wannan baya nuna gwamnoninmu su sangarce su ce to tunda ma abin haka ne kaga sai a bari sai ranar da 'yan sanda suka dawo karkashin gwamnatin jiha to kuma wannan kaga ka samu wata dama da za ka ƙi yin aiki da ita ka ƙi yanzu kowace jiha idan ta ga dama tana da daman ta ce ita ba za a sha giya a cikinta ba constitution din Najeriya kuma ya ba su wannan damar kuma kar motar giya ma ta ratso ta jiha sai dai ta kewaye ta tafi wani wuri ba wanda zai ce musu don me America da ake demokuraɗiyya din nan akwai jihar da sun haranta shan taba ko ta sararin samaniya in za ka ba a kan jirgi in za a je ta jihar sai pilot a jirgi ya ce da kai to mun shiga cikin jihar da sun haranta shan taba da haka duk mai taba yanzu ya kashe sai an fitar ga wannan jihar a sama fa to irin wata demokrasi ɗin aka kawo wannan gurin kuma ake mata wannan girma akwai jihar da sun yadda a yi kisan kai akwai jihar da ba ta kisan kai ba ta hukuncin kisan kai ko wani ya kashe wani kuma duk ana ta tafiya a matsayin tarayya amma mu a nan wurin za ka yi shari'a a boki kawai sai wani arne daga wani gari ya zo ya ce shi bai yadda ba ka rasa me ya hujjar na cewa bai yadda ba yiwuwa ya ce dama ana neman yardarsa ko za mu yi shari'a a boki muna mutu 95 cikin 100 sai wani tsararin arna su zo ce wai su ba su yadda ba don me za a yi ba fa abin da ya shafe su in fa za a yanke hannun namu ne za a yanke mu muka ce gashi a yanke mun yi laifin yanka sai wani zo ce shi bai yadda ba za a yanke ba shi ne kuma ya shafe shi a cikin shi me na kare da gudun layya tunda dai a layyar raguna ake yanka ban da kare me na shi a ciki to wannan shi ne wato toshewar basira irin ta 'yan Najeriya da kuma san zuciya irin na kiristocin Najeriya mu kuma da ragwanci da tsoro irin na masu mulkin da rashin sanin makoma na irin waɗansu daga cikin 'yan siyasa amma in ba haka ba me ye hujja me ye dalili su a jihar su ne su yi ɗaya da gudu za su in yau a jihar su suka ce su za su koma bautar alade sai mu ce da su don me ne bambanci yanzu tsakanin abin da suke yanzu da bautar alade duk ba kafarci bane ba al-kufru millatun wahida ba abin da ya dami musulunci ta yi amma kuma za mu yi shari'a musulunci sai ne ce don me ko mu za mu yi wa muna jin tsoron kar wani ya ce don me kuma lokaci ne da ya kamata a rika samun masu hazaka masu karfin hali cikin 'yan siyasar mu cikin 'yan boko mu suna fitowa suna kare musulunci da rubutu da menene da abubuwa da ake yanzu kaga duniya yayin da take shine da kai magana sai a ce ya dan ta'adda ne wani
yanzu an nan kasar Nasara nan wai sun fara rubutu gwamnan Zamfara shi ne cikakken ɗan ta'adda shi ne Bin Laden ɗin Najeriya. Kaji fa duk sakincin da 'yan ofisi suka yi a Lagos su wannan 'yan halal ne ko masu neman zaman lafiya. Isra'ilawan Najeriya suke nafa 'yan ofisi wa amma wai duk da haka waɗannan su waliyan Allah ne ba wanda yake musu komai ba su yi laifi ba su yi abin da sauransu ba. Waɗannan duk ba 'yan ta'adda ne ba. To yana da kyau da mutanen mu su fahimci wannan. Wato abinda yake wajibi ga dukkan mai mulki a cikin kasar da take musulmi suka fi yawa yawa musulmi shari'ar musulunci duk abin da yake zai iya yi amma da gangan yake yi ko dan tsoro ko dan kasala ko dan kariye a ce masa ya zama dan kauye ko dan cimma wata manufa ta shi ta karan kansa ya ki yi bayan ko zai iya yi wallahi sai Allah ya tambaye shi duk abin da lalle ba zai iya yi ba in zai yi gyaran da yake so ya kawo za a samu barnar da tafi wannan gyaran yawa sai ya bari don kar a samu wannan barnar wannan tsakanin shi da ubangiji Allah ba zai kama shi da laifi ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wannan ababen guda biyu muke son yan siyasar mu da masu mulkin musu fahimta lalle akwai abin da za su iya hana karuwanci ba wanda yake ce musu dami za su iya hana caca ba wanda yake ce musu dami za su iya hana shan giya ba wanda yake ce musu dami a makarantunmu na cikin gida primary ne secondary ne za a iya rabe tsakanin maza da mata ba wanda yake ce musu dan mai sun yaka a cikin jihohinsu har a makarantunmu higher institute mai irin su school of health technology one school of nursing za a iya ware darussan maza daban na mata daban na jihohinmu duk za a iya a asibiti za a iya ware bangaren maza daban bangaren mata daban a sanya ma'aikatan asibiti mata su yi shiga wadda take ba tsareci a cikinta duk za su iya wannan ba wanda yake ce musu dan mai karkashin constitution kuma wannan baya bukatan sai dan sanda ya zo ya tsare dan ai da gwamnati ta bada doka shikenan mai son aiki ta sa kaya wanda ba ta son aiki ta rubuta resignation letter ko kuma da an ganta a kore ta babu wani abu shikenan kaga ka matsawa mutane ka kai su aljanna karfi da yaji kai kuma zaka samu ladan adadin mutanen da suka bi ka akan wannan adadin mutanen da suka bi ka dan duk wanda ya kira zuwa ga alkhairi yana da adadin ladan mutanen da suka bi shi kan wannan to amma idan mutum bai yi wannan ba yana ganin in yayi za a ce ya matsa ai terrorist ne ai ya zama irin fundamentalist waye wannan zage-zagen da hayaniya ta turawa sai mutum ya kauce din ya zauna lafiya da sauran arna sannan kuma tun lahira kuma kaga mutum ba zai kai labari da haka lalle mu zama jarumai amma ko mu zanto haziƙai masu wayo da dabara wato jarunta tana tare da wayo kowane irin abu ka yi shi ta hanyar da su dace a lokacin da ya dace ko baka jin tsoron kowa amma kuma kana yin bayanin da za a fahimce ka ta yadda in kaga mutum ya zarge ka to yana da kishirwar dama ya zarge ka ne amma ba dan ka kasa ba shi dalili ba ba ya da wani abin da zai zo ya ce ya zarge ka saboda shi in ba san zuciya sa ba mai san zuciya kuma ba ya da ka iya ne duk abin da kai ba za ka burge shi ba. Allah ya rabbi
assalamu alaikum malam jiya ko ce karan jiya mun kan da kan buru ga wanda suka kawo karan cewa an karya wa ‘yan wasu haƙoƙi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake za a yi misali a kan wannan sai kuma daga baya suka zo suka janye to mu yau gashi muka san cewa yin magana ya yi mun alƙali ba a janyewa.
Wa ya ce maka sun janye? Ai ba janye magana suka yi ba. Dama idan an karya mutum haƙuri yana da dama ko ya ce kisasi a karya haƙurin ɗan uwansa ko kuma ya ce a bashi diya. Da sun ce kisasi daga ba sai suka janye suka ce a basu diya sun fasa kisasi kaga ba janye karan su kai gaba da yawa kaga ko manci da abin da muke ciki yau
wallahi idan muke sa shi dubo ce na da amma ba a mazuni guda ba ke sa ta shi karan diya yau ko sun sa ya kana da wani gori ne sai wanda ya zai yi ba
sai a kai shi wurin alkali sai alkali ya yanke masa hukunci
Assalamu alaikum.
Na'am.
Malamai mata da kuma su yau sun ci kaɗan da aka sarrafa wurin ne sun dace sosai.
Okay. Wato ina so ku fahimta ne cewa alkunut ana yin ta a irin wannan yanayi amma ba sai alkunut ne kadai addu'o'in da zamu iya yi ba. Mu tashi cikin dare mu rinka yawa mutanen nan addu'a yakin nan ba musulunci ake yaƙa gagar sa yanzu wani dabara da America ta fito da shi shine tana son ta kai hari na ƙasa amma ba da sojojin ta kadai ba yanzu an je an yi zawarcin taki tunda dama ita ce ƙasa ta farko daga cikin ƙasashen musulmai da ta fara
watsar da musuluncin ta karbi rayuwa ta turai kuma shekara 80 da wani abu taki ta watsar da musulunci har kiran sallah ma sai da aka na da larabci sai da yaren taki haka Mustafa Kamal Atatürk ya zo yayi aka rushe dukkan makarantu na addini yace gaba ɗaya so yake canja kala na al'ummar taki daga al'ummar da suke da alaka da larabci ko addinin musulunci zuwa ga al'ummar da take turanci tsantsa aka tursasawa maza sanya wando da shirt karsa sa dogon riga kar mutum ya sa hula kar ya sa rawani mata kuma su sanya wato abin nan dan skirt inta da menene din su haka aka tursasawa mutane shekara 80 ana wannan tsiyar amma turawa sun ki yadda su karbi taki a matsayin daya daga cikin kasashe na European countries sai har yau yanzu ne dai magana take kan teburi a karbe su ko kar a karbe su to yanzu sai ta samu dama idan ta yi wa America mubaya'a ta gaba daya za a bata wannan damar da haka ta bude dukkan ofisoshin sojanta da airport ɗin na sojojinta na sama cewa America na iya tashi daga nan ta kaiwa Afghanistan haji yanzu a yau kuma sun yanke cewa za su ba da sojojinsu yanzu a shiga ta ƙasa tunda wai sojojinsu sun iya wannan yakin da 'yan Afghanistan suke yi saboda sun yaki da sojojin Kurdawa wanda suke yankunan duwatsu sun saba da wannan hayaniyar za su shiga su wucewa America gaba to kaga a nan gurin abinda suke so su nuna a America ta samu wata babbar kafada da za ta taka ta don taki kasa ce ta musulmai 90 cikin 100 musulmai kuma da shi sun ba da sojojinsu kaga America ta samu hujja wannan kenan sannan na biyu ba za ta yi hasaran sojoji da yawa ba za ta dan sulka da nata yan kadan amma na takin su fi yawa mai yawa ma ya amfani da yan Pakistan da kuma yan Northern Alliance na can da suke fada da yan Taliban din da a sussurka ya zanto ita yan an kashe sojoji ma ba nata a kashe da yawa ba mu dai musulmi a cikin mu za a kashe kaga Amerikancin yana fitowa sosai Yahudancin kenan na ƙarshe yana fitowa to ita kuma taki abinda suke gani shine wato shi wannan yanki inda Afghanistan take yanzu idan ka kutsa ka shiga su Uzbekistan da su Turkmenistan har zuwa su Azerbaijan yanki ne wanda bincike ya nuna babu inda man fetur lulus yake a kwance a cikin kasa irin wannan yankin har yanzu kuma ba a fara haka shi ba a Rasha bata gano akwai man fetur a wajen ba sai bayan waɗannan kasashe sun tarwatse sun fita daga tarayyar Soviet sai bayan gurguzu ya wargaje ba ta da ƙarfin da za ta iya shiga cikin su yanzu ta ce za ta haƙo wannan man fetur da haka ita taki tana tunanin mustaƙabal na wannan yankin zai koma hannun America idan America ta shiga ta yaƙi Taliban ta ci nasara a kansu ta kafa gwamnatin da za ta yi mubaya'a gare ta to gara ta yi ƙawance da America don ita ma ta samu suɗi a nan gaba idan an zo ana raba tandar man fetur ɗin na wannan yankin kuma ana ganin idan an samu wannan an samu abin da ba sai an bukaci larabawa ba don man fetur ɗin da ke can ya fi na larabawan yawa ina fata an fahimta ya fi na su Saudiya ya fi na su Kuwait ya fi na su wani Bahrain da Qatar yawa duk wannan siyasar America kenan yanzu ta sa a gaba amma fa duk za a tafi ne a gargashin umbrella na yakan terrorist yakan yan ta'adda amma a ƙarƙashin ƙasa duk da abin da ake so a cimma to kaga wannan wato wata hamada ce ta sharri da tun fato duniyar musulmai wanda yake da yawa mu ba mu maka wannan tunanin babu abin da za mu yi illa dagewa da addu'a Ubangiji ta'ala ya canja musu wato ainihin abin da ɗinsu wuri ne da ake tarinsa in ba haka ba tuntuni sulimin tunanin da yawa mutanen rashi kenan ya sa musu kudda cewa za ku tafi shi lokacin bai sa akwai mai a nan gulun ba ya ce za ku je sai kun kwato inda mai dan can yake a gabas ta tsakiya amma Afghanistan nan ne titin ku to shi ne fatitin da suka yi shekara 10 sun kasa wucewa sun samu roadblock dole rashi ta koma baya har ta yi zanto sanadiyar karewar ta to abinda muke fata Ubangiji ta'ala ya nuna Ubangijin takarta ta yadda wannan ya zanto